بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وثبت في صحيح مسلم أن غلام حاطب هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار، وكان حاطب يسيء إلى مماليكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، إنه قد شهد بدرا والحديبية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار واحد بايع تحت الشجرة. فهذا حاطب قد تجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة التي كان صلى الله عليه وسلم يكتمها عن عدوه وكتمها عن أصحابه، وهذا من الذنوب الشديدة جدا. وكان يسيء إلى مماليكه. وفي الحديث المرفوع: لن يدخل الجنة سيء الملكة. ثم مع هذا لما شهد بدرا والهديبية غفر الله له ورضي عنه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف بالذين هم أفضل من حاطب وأعظم إيمانا وعلما وهجرة وجهادا، فلم يذنب أحد قريبا من ذنوبه. ثم إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه روى هذا الحديث في خلافته، ورواه عنه كاتبه عبيد الله بن أبي رافع، وأخبر فيه أنه هو والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الزعينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأهل بدر بما شهد مع علم أمير المؤمنين بما جرى، ليكف القلوب والألسنة أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى، فلم يأتي أحد منهم بأشد ما جاء به حاطب، بل كانوا في غالب ما يأتون به مجتهدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأقطع فله أجر. وهذا حديث صحيح مشهور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايانك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا تيمي تارن البركة مسلا تيمو دبو أنن قوفر قورا أتكينغرن كتنا أيو أشرند ترق وطن المحرم هجر منذو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دقلي هدو دتلاتين دبيو واند كما يزو دي دي دا هدو قوطن ديا شكرا الميلادية تدبو بيو دقو مشاد ديا أولا مجلسي نبغية المشتاق في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق مجلس دمكي بياني دشره الاتاف كوكما ساقوان ابن تيمية يأيكا ومتانا إراكي وان دوانا شين درس امو نقو مشاشدة أجير انقوانا درس امو اوانا مسلا تيكما وانا شين نتلي دتلاتين دي دي إذن ما أمان تقبر دمكي ko Ibn Taymiyyah yake magana akan ta ba, wanda ita ce bayani da kare martabar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da fito da matsayi gangariya na Ahlul Baiti tare da bayanai da hujjoji daga Al-Qur'ani da Sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma sirarsa tare da sahabbansa. A satin da ya gabata ابن تيمية يا كاو من كسر حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه دا ابن دا يفارو غريش نكس كلي دا كما يدى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينونا مسا كس كران سا تارد آيوين دا سوكا سوكا دون بيان وانن كس كلي سادن كما دا يدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينونا چيوا دوك دا حاطب ابن أبي بلتعة يا يبا بان كلي يا يبا بان ليفي
cikin abin da ya aikata sai dai yana da wata hasana babba wacce ta lillibe ta rufe wannan laifin ita ce halarta sa yakin Badar wannan laifin nashi bai fitar da shi daga addinin musulunci ba domin Allah madaukakin sarki ya sanya shi cikin wato tawaga ta mu'minai inda ya kirawo shi tare da sauran mu'minai yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda abinda ya aikata duk da girman sa bai fitar da shi daga cikin tawaga zurriya ta mu'minai ba ubangiji ya kirawo shi da sunan mu'mini yace ya ku wadanda suka yi imani sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wa sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu cewa hatib ibn abi balta'a yayi aikin da zai dauke masa zafin ukuba ta wancan laifi da yayi yayin da sayyidina umar yake cewa ya rasulullah da'ani adrib unuq hada al-munafiq ka kyale ni in sare ma wannan munafikin kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi a'a baka san cewa ubangiji madaukakin sarki yayi tsinkaye ga zukatan mutanen Badar ba yace ai amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku aikata abinda kuka ga dama hakika na gafarta muku wanda wannan yana nuna bushara mai girma ga mutanen da suka halarci yakin Badar cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama a wata ruwayar manzo Allah ce faqad ghafartu lakum a wata ruwayar faqad wajabat lakumul janna wannan hadisi ne sahihi wanda Bukhari da Muslim sun ruwaito shi kuma an ruwaito shi daga sahabbai daban-daban ruwaito shi daga hadisin Jabir hadisin Umar hadisin shi kansa Ali ibn Abi Talib shi kansa ya ruwaito wannan hadisi anan malamai sun tsaya sun yi bayani dangane da fadar Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya ruwaito daga Ubangiji da yace i'malu ma shi'tum ko aikata abinda kuka ga dama malamai suka ce zahirin wannan magana tana nuna cewa an halatta musu su yi komai wanda kuma wannan ya sabawa yadda tsarin shari'a yake babu wani cikin wannan al'umma da aka yarje masa ya aikata abinda ransa yake so koda kuwa saban Allah ne domin idan ka faɗi haka tamkar kana cewa in sun ga dama su ƙaryata Allah in sun ga dama su ƙaryata manzon Allah in sun ga dama su yi musu kage su yi kazafi ƙaryata ayoyin Allah su aikata ayyukan haramun duk abinda Ubangiji ya hana suna iya aikatawa wannan kuma ya saba wa zahiri da tsarin shari'a ba za a fahimci hadisin a bisa wannan matsayi ba to shi yasa malamai wajen su yi bayanin manufa ta wannan hadisi suka kawo maganganu daban-daban Ibn al-Jawzi ɗaya daga cikin malamai na musulunci a cikin littafin sa Kashful Mushkil yake cewa wannan hadisi abinda yake nunawa da yace i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ana nufin ayyukan da suka wuce ba ayyukan da za su zo ba haka ya fahimci hadisin saboda an ce qad ghafartu lakum na gafarta muku aka yi amfani da sigar fi'ili madhi yace da a ce ana nufin abinda za su yi a nan gaba to da sai a ce fasa aghfiru lakum zan gafarta muku to tunda aka ce qad ghafartu lakum ibn al-jawzi yace to shi yana fahimtar ana nufin abinda suka yi a baya duk an yafe musu yace saboda kuma har ila yau idan ka lura rayuwar sahabbai bata gushe ba akan tsoran su da Allah da suke yi da tsoran yin da tsoran ukubar sa har ma ga sayyidina Umar yana zuwa gurin Huzaifa yana tambaye shi cin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunan sa cikin munafukai Huzaifa yana cewa da shi a'a to wannan ita ce fahimtar da shi Ibn al-Jawzi yayi wa hadisin wato ana maganar laifukan da suka wuce ba nan gaba ba to amma wannan fahimta ta shi bai samu goyen bayan da dama daga cikin malamai ba kamar Abu al-Abbas al-Qurtubi mai littafin al-Mufhim sharhin talkhisu sahih muslim yake cewa wannan tawilin koda a zahirin sa zaka ga kamar yana da kyau sai dai kuma yayi nisa kwarai da gaske yace saboda sigar da aka kawo a hadisin i'malu ku aikata siga ce ta umarni siga ta umarni kuma ana amfani da ita ga abinda zai zo ba abinda ya wuce ba ana baka umarni ne akan abin da zai ya wuce ba ba da umarni sai akan abin da zai zo in ce dauko mun bani yi mun kaza amma in ka riga kai kuma wannan umarni zan bayar sai saboda ka sigar i'malu tustamal lil hali wal istiqbal wa tusigat al amr la tustamalu fil madi illa bi qarina la bi qarina wala bi ghairi qarina ba inda ake amfani da sigar umarni wajen abin da ya wuce sai abin da zai zo kamar yanda wanda suke karatun nahwu suka san wannan saboda haka yana cewa anan sigatul amr idza waradat bi ma'na al ibaha inma hiya bi ma'na al insha wal ibtida la bi ma'na al madi saboda haka koda ta zo da sigar qad ghafartu lakum ba yana nufin an abin da ya wuce ba yana nufin nan gaba don haka duk abin da kuka yi na gafarta muku sai da yake cewa anan ya kamata kada mu fahimci ana buƙata ana cewa ku yi abin da kuka ga dama ba wai abin da ake buƙata shine su aikata duk laifin da suka ga dama ba ce bai kamata mai hankali yayi wannan fahimta ba mutumin da zai kawo kayansa ya sa a hannunka ya ce gashi ka sarrafa shi yadda ka ga ya dace ka sarrafa shi yadda kake so ba yana nufin ka je kai barna ba ba wanda zai fahimci yana nufin kai barna yana nufin kai iya bakin kokarin ka wajen ka sarrafa abin da yadda ya dace koda kai kuskure wajen sarrafa shi na yafi maka abin da zaka fahimta kenan amma yanzu ka danka min dukiyarka kace ga ta ka sarrafa yadda kake so sai na je na sa wuta na sa ta na kunna mata wuta na kona ka zo ce ya ka kona min dukiya in ce ai dan ka ce in sarrafa yadda na ga dama ce haba kai ma hukaci ne bai ba dan an ce ka sarrafa ta yadda kake so sai ka je ka kona ko ka je ka zuba a ruwa saboda ka sigar ku yi abin da kuka ga dama ba wai tana nufin ku je ku yi barna ba tana nufin ku yi aiki koda kuwa kuskure zai faru daga wajenku to na yafe muku wannan kuskuren don haka in ka dauki dukiyar ka ce ga dukiya kaza ka juyawa ne yadda ka ga ya dace yadda ka ga dama to anan koda kai kuskure zai yafe maka shine abin da yake nufi tunda ya baka damar kai ijtihadi wannan magana ce wanda Abul Abbas Al-Qurtubi ya faɗa yake kuma ina akwai wata ma'ana har ila yau da na gano ina fatan Ubangiji madaukakin sarki ya bani dacewa akan ta yace wannan magana ko wannan zance da Ubangiji madaukakin sarki ya gaya wa mutanen Badar magana ce ta girmamawa wace abinda take nunawa ko abinda ta kunsa ta kunsu cewa waɗannan mutane mutane ne na gargaru mutane ne na kwarai sun yi manyan ayyukan da ya cancanta a gafarta musu ko da ko sun yi laifi ba wai ana nufin ku yi laifi ba a'a ana so a nuna wa mai sauraro don ya fahimci kimar waɗannan mutane da cewa sun yi manya-manyan ayyuka wanda sun cancanci a gafarta musu ko da ko sun yi laifi kaga anan ba zuga sa ake yi kan cewa ku tafi ku yi laifi ba kamar ka dubuwa da ne ka ce wani ka cancanci shugabanci ba yana nufin ka naka shugaba ba daga lokacin kuma shi kenan sai ya ja zuga ya ce shi ne shugaba a'a bayanin matsayin da yake da shi wato da zai zama shugaba to da ya cancanta an gane ko kamar ka dubuwa da su cikin almajiran ka ce wani ka cancanci limancin juma'a shi kenan sai je ya kwace masallaci ya ce ai malami na ne ya ce na cancanta abin da yake nufi da a ce za a naɗa ka to bai kamata wani ya ja akan wannan ba saboda haka abin da ya fahimta ya kamata a fahimta wannan hadisi bushara ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa dukkan wani wanda ya samu halartar yakin Badar cewa ya samu gafara daga Allah kuma shi dan aljanna ne wannan ya kunshi gafarta masa laifukan da suka wuce da kuma cancantar ya samu gafara akan wani laifin da zai yi nan gaba ya samu aljanna saboda haka za mu ga duk waɗanda Allah ya yi wa bushara da aljanna ta harshen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda ake cewa al-mubashsharuna bil janna din nan za mu ga dukkan su gaba ɗaya babu wanda ya saki jikinsa yace shi an yi masa bushara da aljanna saboda haka zai bushashashe da yake babu wanda ya faɗi wannan babu wanda ya yi wannan duk a cike suke da tsoro da fargaba a kullun tsoro suke yi kada su yi wani abin da Ubangiji madaukakin sarki zai ce sun yi laifi saboda haka sun lazimci istighfari sun lazimci neman gafara sun lazimci ayyuka na kwarai babu cikinsu wanda ya saki jiki. Saboda haka wannan shine abinda ake nufi. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala shi ma ya bada gudunmawarsa wajen fito da bayanin ma'anar wannan hadisi, inda yake yi wa Ibn al-Jawzi raddi maganar da ta gabata ta Ibn al-Jawzi da yake cewa ana maganar laifin da ya wuce ba wanda zai zo ba. Yace to aidan ana maganar laifin da ya wuce ne, to da ba zai yi a yi hujja da wannan magana ba akan abin da ya shafi kissar Hatib ibn Abi Balta, tunda ai abin ya riga ya wakana, wato maganar ta riga ta wakana ga mutanen Badar. Sannan daga baya zo yayi wannan laifin, sai Annabi kuma ya yi hujja da wannan akan laifin da yayi bayan Badar. An gane? Saboda haka da a ce ana nufin laifin da ya wuce banda wanda aka yi sabo ko wanda za a yi nan gaba, to da bata zama hujja ga Hatib ibn Abi Balta'a ba, domin shi yayi laifinsa ne bayan yakin Badar, bal ma sai lokacin da za a yi fathu Makka shekara ta 8. Yakin Badar kuma shekara ta nawa aka yi? Shekara ta 2. Kaga tsakanin wancan tsinkaye da Ubangiji yayi ga mutanen Badar ya ce ya fi musu, da wannan abu da ya fito ya bayyana daga Hatib ibn Abi Balta'a tsakanin wannan shekara 6. Kaga inda ana nufin abin da ya riga ya wuce ne lokacin Badar ko kafin Badar, to da wannan ba zai shigo ba. To amma Annabi sai ya hujja da ita da wannan magana, ko da wannan ta goma shi da Ubangiji ya mutanen Badar, sai ya hujja da shi a wajen ka bada kariya ga Hatib ibn Abi Balta'a cikin aikin da ya yi a shekara ta 8 bayan hijira. Saboda haka cewa da yayi qad ghafartu lakum, an yi ta'abiri a wato an yi amfani da sigar fi'ili madhi don a nuna tabbatuwar abu kamar abin an riga an gama shi, wanda wannan abu ne sananne a ka'idar Larabci, ana yin amfani da sigar fi'ili madhi akan abin da bai zo ba zai zo nan gaba don a nuna tabbas abin mai wakana ne babu ja da baya, kamar yadda Allah ce ata amrullahi fala tastajiru. Kaga anan magana ake akan alkiyama, amma kuma aka zo da sigar fi'ili madhi ata amrullahi, al'amarin Allah ya zo, wato alkiyama ta gama zuwa, don haka kar ku tsaya kuna shakka a cikin sha'aninta. Sannan kuma wannan hadisi ba yana nuna cewa ba za su yi laifi ba, a za su iya yin laifi. Kamar yadda muka sani, wasu daga cikin bayan Allah sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun yi abin da yake laifi ne, kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hukunta su a nan duniya, kamar Misbah lokacin da ya shiga cikin tawagar waɗanda suka yi wa Aisha ko suka rika yada ifki, wato kage ga Aisha, lokacin da ayatul bara'a, wato ayar kubutar da ita innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, lokacin da ta sauka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka yi masa haddin kazafi. Haka nan Hassan ibn Thabit shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa haddin kazafi. Misbah ya halarci yakin Badar, ma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa haddin kazafi. Haka nan abin da ya faru ga Qudama ibn Mad'un, wani sahabi wanda mun faɗe shi a wancan satin lokacin da ya sha giya a zamanin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya masa haddi. Kaga ashe wannan yana nuna wancan hadisi yana maganar al'amarin lahira ba haddi na duniya ba. Saboda haka da ɗayansu zai yi abin da ya cancanci haddi, to za a yi masa haddi. Da ɗayansu zai cancanci wani abu na uquba ta nan duniya wadda aka ajiye, to za a yi masa irin wannan uquba. Saboda haka wannan bishara ta ta'allaka ne bi ahkamil akhira la bi ahkamid dunya min iqamatil hudud wa ghayriha. Mala yake cewa wa sabata fi sahih Muslim, hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, أن غلام حاطب هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونياره وتباوه نحاطب ابن أبي بلتعة يازو قلن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيتي ومنزن الله يا رسول الله يا مأيكين الله والله ليدخلن حاطب النار نارا سيد الله حاطب سياش قوته وكان حاطب يسيء الى مماليكه. حاطب يا كسانشي yana munanawa yana munana mu'amalar bayansa. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم yace ma wannan bawa kadabta, ƙarya kake yi. انه قد شهد بدرا والحديبيه, ya halarci yakin Badar, ya halarci Hudaybiya. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama la yadkhulu an-nara wahidun bay'a tahta ash-shajara. Manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yace babu wani daya da yayi mubaya'a da Annabi sallallahu alayhi wa sallama a karkashin bishiyan nan face da zai shiga wuta, babu daya da zai shiga wuta daga cikin wadanda suke mu Annabi mubaya'a a karkashin bishiya, wato bay'atul ridwan. Hatib ibn Abi Balta'a yana da bayi, to mu'amalarsa da bayin nan yana murana mu'amalarsa da su, ko dai yana dukan su, ko yana hana su abinci lokacin da ya kamata ya ba su, ko baya ba su ishe su. Duk dai abinda zaka iya suranta nau'i ne na munana mu'amala ga waɗanda suke karkashinka, Hatib yayi wannan, wanda ta sa yaransa ya zo yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yanke hukunci har yayi rantsuwa wallahi sai ya shiga wuta saboda ya muna da mu'amalarsa, don haka sai ya shiga wuta. Cewa sai ya shiga wuta hukunci ne yanke masa, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata shi yace kazabta, domin Allah ya alƙawari zai yafe musu irin waɗannan laifuffuka, dan menene kai zaka zo ka ce zai shiga wuta? Karkari yayi maka abin da yake zalunci ne, ko ya tauye wani haƙƙi naka? Babu shakka a ranar gobe kiyama in aka yi hisabi, Ubangiji zai iya biyan ka a taskarsa har ka samu gamsuwa cewa an biya ka haƙƙinka da aka ti maka a nan duniya. To kaga in an riga an biya ka, Ubangiji ya biya ka daga taskarsa, babu kuma dalilin da zai sa ka ce za a kai wannan mutum wuta. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kazarta ƙarya kake yi, innahu qad shahida Badran wal Hudaybiya, ya halarci yaƙin Badar kuma da shi aka yi mubaya'a ta Hudaybiya, wanda duk yayi waɗannan abubuwa guda biyu, to babu maganar wani ya zo ya yanke hukuncin cewa dan wuta ne, saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa inda yake cewa la yadkhulu an-nara wahidun bay'a tahta ash-shajara, babu wani da zai yi mubaya'a karkashin bishiya tare yayi mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallama karkashin bishiya, tace bay'atul ridwan, da zai shiga wuta. ألفظ مسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. نبي إن الله يا يدا باب ونقيا دقا تكين صحابا دا سكي مبايعا دا النبي صلى الله عليه وسلم وكركشن بشيا دا ليش بوتا. وانا لفظي دا ابن تيمية يا أمبتونا وانا هديسي إمام أحمد دا أبو داود دا ترمزي سسكر ويتوشي دقا جابر أن عبد الله. باب شكا صحابا النبي صلى الله عليه وسلم سو كيمان 2400 sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama chaffa, sun masa mubaya'a yayin da suka fita ya umara ta Hudaybiya. Kafiran Makka suka ce ba za su shiga garin Makka ba. Aka yi ta tattaunawa, wanda daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai tura sayyidina Umar ya je ya gaya wa mutanen Makka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da niyyar yaki ba, ya zo ne ya yi umara ya fita, ba ya zo ne ya ci su da yaƙi ba. Sayyidina Umar ce, ya Rasulullah, ni ba ni da waɗanda za su ba ni kariya a Makka daga cikin ƙabilar Bani Adi, amma in kana ganin in gaya maka wani wanda yake a azumini bi Makka, an adullaka ala rajulin a azumini bi Makka, Uthman ibn Affan, in kana so in gaya maka wani mutum da ya fi ni buwaya a Makka, saboda yana da ƴan uwa da za su tsaya su ba shi kariya, to shine Uthman. A tura Uthman, ashe kaga wannan bai kamata a tare a rada da ka ba, idan har an san akwai mafita to ita ya kamata a nema. Kaga da sayyidina Umar, to tunda dai manzo Allah ne ya ce in je ko da zan mutu, a in akwai mafita sai ya ce ba ni da wasu wanda za su ba ni kariya har in isar da wannan saba, amma ga wani mutum in ka gani za ka tura shi. A wata ruwaya ma sayyidina Umar ya ce amma in ka gani zan je to zan tafi. Manzo Allah sai ya zaɓi ya tura sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ya shiga garin Makka, farkon wanda ya fara haɗuwa da shi shine Aban ibn Sa'id ibn al-As, ɗaya daga cikin ƴan ƙabilar sa Bani Umayya. Don haka ya ɗauke shi akan abun hawansa ya ba shi kariya, irin wacce Balarabe yake ba wa ɗan uwansa, in ya ce kuma ya ba da wannan kariyar babu wani wanda zai taɓa shi. Saboda haka ya ɗauko shi akan abun hawansa ya ce zo mu je ka isar da saƙon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko ka da shi, duk da lokacin bai musulunta ba shi Aban ibn Sa'id ibn al-As. Ya shigo garin Makka wurin shawa sun ganshi da Usman amma ba wanda zai taba shi saboda yana tare da dan uwansa. Sauraka aka je yaje dabar su Abu Jahal, afwan, yaje dabar su Abu Sufyan, su manya-manyan Quraysh a lokacin irin su Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi da sauransu. Yaje ya shelanta duk lokacin Abu Jahal baya duniya, ya bar duniya, an kashe shi abada. Yaje ya shelanta saƙon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo shi da shi, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ya yake ku ba, ya zo ne domin ya shiga garin Makka ya umara ya yi dawafi ga dakin Allah ya juya. Dakin Allah kuma dan dukkan al'ummar Laraba ne, ba naku bane, ku kadai. Quraysh ba sa da'awar cewa dakin Allah nasu ne, sun yadda cewa wato kowane Balarabe yana da haƙƙi a ciki, shi ma kuma Balarabe. Sauraka ya zo ne ya yi dawafi kawai ya fita kyale. To a wannan lokacin suka ce su ba su yadda ba, amma shi tunda ya riga ya shigo in zai dawafin ne je, sun yaje masa. Sai da Usman yace ai ba zan yi ba sai manzon Allah ya yi. Saboda sai suka tsare shi kwa yan kwanaki, ba su bar shi ya fito Makka ba. Wannan ta sa sai aka riga ya jita-jita cewa ai an kashe Usman. Ai an kashe Usman, kuma wahayi bai sauka ba. Ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam halin da ake ciki, ba kamar yadda suke cewa Annabi ya san gaibi ba. Wahayi bai sauka ba, daman abinda aka sanar da Annabi na gaibi shi yake faɗa, abinda ba a sanar da shi ba gaibi na Allah ne. Faqul innamal ghaibu lillah, saboda gaibi na Ubangiji ne shi kadai. To sai bai zama an yi wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin an gaya masa halin da Usman yake ciki ba, cewa Usman yana nan lafiya lau, ba a kashe shi ba. Saboda sai ya kirawo mubaya'a, a zo a yi mubaya'a ta gaba daya, saboda haka kowa ya zo ya yi mubaya'a akan ba gudu ba ja da ba sai dai a mutu. To shine duk sahabban da suke wannan gurin tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka yi mubaya'a, sai wani tsoho munafiki wanda ake kiran shi Qais ibn al-Jad, shine ya boye bayan raƙumansa, ana mubaya'a shi yake fitowa, daman munafiki ne. To shi yasa a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowa zai shiga aljanna banda wannan tsohon, duk wanda yake gunnan zai shiga aljanna banda wannan tsohon, ka duba asara mala ko me ya fito da shi har ya ruko su, sai ya rika boyewa bayan raƙuminsa, wai ka a gano shi. Saboda haka za a zata cewa yana cikin rurrufe kuma an gan shi. To a dalilin wannan ne Ubangiji maɗaukakin sarki ya musu kyauta da yardarsa gaba ɗaya, sai laqad radiyallahu anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وبنجي يتي حقيقة للي الله يا يردد مؤمني يا يند سكي يمك تشفى كركشن بشيها يا يند سكي يمك تشفى كركشن بشيها الله يا جلس. فعلم ما في قلوبهم وبنجي يا سميني أزوج يسو يا سم إخلاصيني أزوج يسو فأنزل السكينة عليهم دعاك سيسا وكر موسى لنسوع وأثابهم فتحا قريبا يا موسى كوتا دوان فتحين كركس شيني فتح غزوة حنين شيني ومغانم كثيرة تأخذونها. وكاك وبنجي سيشي دك يا يرددسو تند أنغم يرددسو شكينا أنغم مغانر ينغ الجنة دومين يردرتاهما الجنة walaikum ridwanu min Allah akbar. Yardar Allah ta fa aljannar girma. To tunda sun samu mafi koli da ita ce yardar Allah min babu aula su samu aljanna din. To wannan ta sa ba aiki sallallahu alaihi wasallam yace to kuma babu wanda zai shiga wuta, don ba wanda Allah zai ce na yarda da shi kuma ya tafi wuta. Allah ce na yarda da wani sannan kuma ya kona shi, ba za ta yi ba. Saka duk abin da ake fafutuka shine samun yarda Allah din, su kuma Ubangiji ya ba su wannan satinke din tuni. Don haka idan har Allah ya yi musu wannan kyautar, sannan kuma wannan yaron saboda an yi masa ba daidai bai zo ya ce wani lalle sai ya shiga wuta har ya riƙa rantsuwa, kaga wannan ba aiki ba a hannunsa yake ba. Kuma kowane ɗaya daga cikin wannan al'umma bai mallaki ya dubi wani musulmi ba ya ce wani ɗan wuta ne, ko da kuwa yana laifi. Ɗaiɗaikun musulmi ire-irenmu ba wani wanda ya mallaki damar ya ce wani da ikirashi da sunansa kamar yadda wannan ya ce ɗan wuta ne, ba wanda ya mallaki wannan. Ballantana kuma wani ya faɗi wannan game da sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya je Badar kuma ya je Hudaybiya. Idan ni da ire-irenmu da ba kowan kowa ba, ba wani wanda ya isa ya dubi mutum ya kirashi da suna ce lallewa na ɗan wuta ne, to ina kuma ga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda al'amarin ba hannun kai yake ba hannun ubangiji yake zai iya tuba ubangiji ya yafe masa ko zaka hana yafe masa akwai wanda zai hana a yafe masa in ya nemi tuba ulai ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim akwai wanda idan ya nemi gafara Allah nayi laifi ka gafarta mu akwai wanda sai ce Allah kakka gafarta masa kuma Allah ce bazan gafarta ba to in ku har akwai wannan damar ta yaya ne zaka ce wani lalle dan wuta ne ka san da abin da zai cika baka sani ba sannan zai iya zuwa da gingima gingiman ayyukan kwarai wanda laifuffukansa za su nitse su bace a cikin su laifuffukansa zama teku ne ayyukansa na kwarai zama teku ne da za su haɗe dukkan wani dugon laifi da zai fada cikin su saboda kaga waɗannan bayan Allah sun yi ayyuka manya-manya wanda a dalilin su Ubangiji ya yi musu wannan tagomashi shine malai yace fa hadha hatib shi kaga wannan hatib ne hatib ibnu abi balta qad tajassasa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama leken asiri ya leka asiri ya leka ya leka asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ghazwati fathi makkah a yakin fathu makka allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaktumuha an aduwihi wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake boye labarinta game da makiyansa wakatamaha an ashabihi ya boye labarinta game da sahabbansa ba kowa aka ga yawa ba amma Hatib ibn Abi Balta saboda wani uzuri ko wani wata fahimta ko wani kuskure ko wani shahadi yasa ya fito yake so ya tsinkayar da Qurayshawa akan wannan sirri na maiki sallallahu alaihi wasallam wa hadha min adh-dhunubi ash-shadidati jiddan daga cikin manya-manyan laifuffuka wa kana yusi'u ila mamalikihi kuma yana munana mu'amalar sa ga bayansa hadimansa wa fil hadith al-marfu ya zo a wani hadisi da ake jingina shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama lan yadkhula al-jannata sayyi'u al-malaka duk wanda yake munana wato mu'amalar sa ga waɗanda suke karkashin mulkin sa ba zai shiga aljanna ba wannan hadisi zaku ga Ibn Taymiyyah bai fito karare yace manzo Allah ya ce ba sai ya ce wa fil hadith al-marfu saboda akwai rauni a salsalar wannan hadisin wannan dabara ce ta malamai hadisi ne dhaifi Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah sun ruwaito shi daga Abu Bakar Siddiq amma salsalar sa akwai wani da ake kira Farqad ibn Abdullah as-Sabaqi wanda malamai suka raunana shi don haka malamai da dama sun raunana wannan hadisi kamar Ibn al-Jawzi a cikin littafin sa Ilal al-Mutanahiya kamar Abu al-Fadl al-Iraqi a cikin littafin sa Al-Mughni an Haml al-Asfar kamar Ibn Hajar a cikin Bulugh al-Maram haka hadisin ya raunana shi haka nan Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin Da'if al-Jami' as-Saghir da sauran malamai da dama sun yi magana akan raunin saboda sanadinsu guda ɗaya kuma ya biyo ta kan wannan mutum Farqad ibn Abdullah as-Sabaqi wanda bai samu karbuwa ba a wajen malaman hadisi haka hadisi ne dhaifi shi yasa Ibn Taymiyyah yayi taka tsantsan wajen ambato shi sai ya ce wa fil hadith al-marfu kawai sai ya faɗi shi thumma ma'a hadha sannan duk da wannan duk da waɗannan abubuwan da yake ko yayi na leken asiri asirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma munana mu'amalar sa ga da suke karkashin mulkin sa duk da haka lamma shahida badran wal hudaybiyah yayin da ya halarci yakin badar ya halarci hudaybiyah ghafarallahu lahu wa radiya anhu Allah sai gafarta masa yadda da shi fa innal hasanati yuzhibna sayiat domin kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana kamar yadda Allah yake cewa aqimis salata aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayiat zalika dhikra lidh-dhakirin don haka wanda yayi ayyuka na kwarai suna iya rinjayar laifukansa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa atbi'il sayi'ata al-hasanata tamhu kabibiyar wa da mummunan aiki da kyakkyawa sai ya share maka mummuna to wannan hatib kenan wanda yayi waɗannan laifuffuka wanda a zahirin su manyan laifuka ne musamman ma leken asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin laifi bane to amma duk da haka aka ce saboda ya je Badar, saboda ya je Hudaybiya, Ubangiji ya yi masa kyautar gafara, ya kuma yarda da shi. To fa kaifa bil ladina hum afdalu min Hatib. To yaya lamarin yake dangane da waɗanda sun fi Hatib falala wa a'zamu imanan, sun fi shi girman imani wa ilman, sun fi shi yawan ilimi wa hijratan wa jihadan, sun fi shi tsayuwa ga hijira sannan da jihadi. Falam yuznib ahadun qariban min dhunubihi, cikin su babu wani wanda yayi laifi kwatankwacin ko kusa ma da irin laifukansa. Abubakar, Umar, Uthman da sauran sahabbai manya-manya, su Abu Ubaida ibn al-Jarrah, su ainihin Zubair ibn al-Awwam, su Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id ibn Zaid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, su Abu Huraira, waɗanda ba za ka kama su da wani laifi da ya kai wannan ba, mu ce ba sa laifi ba domin babu ba ma'asumai ba ne, amma ba za ka same su da wani laifi kwatankwacin na Hatib ibn Abi Balta'a ba. To idan har an yi wa Hatib rangwame, an kuma ja kunnan wanda zai jefi Hatib da cewa dan wuta ne, an ja kunnan sa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata wanda zai haka, to ina ga wanda zai jefi Sayyidina Abubakar da kafirci ko munafici ko cewa dan wuta ne, wani laifi za ka kira Abubakar ka ce ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan? Akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla wani asiri, ya boye wata magana, Sayyidina Abubakar ya fasa wannan asirin, ya bayyana shi? Babu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a gaban Abubakar ya ambaci Hafsa, bayan mijinta na farko ya rasu, ya ambaci Hafsa, Hafsa ya Sayyidina Umar. Lokacin da Sayyidina Umar ya bujuruwa da Sayyidina Abubakar batun ƴarsa cewa ga ƴata Hafsa ka aura mana, sai bai ce da shi komai ba. Lokacin da ya bujuruwa Sayyidina Usman batun ƴarsa Hafsa, Sayyidina Usman ya ce a ni ba ni da buƙatar aure yanzu. Sayyidina Umar bai ji daɗin abin da ya faru ba, musamman da Sayyidina Abubakar. Agaran Sayyidina Usman ya nuna cewa shi ba ya da buƙatar aure, amma Sayyidina Abubakar shi bai mace komai ba. Wato ma wulaƙancin ya kai ma ba za ka gaya mun kamar irin a zuciyarsa yana kai wannan maganar banza kake. Ba jimawa sai Annabi ya aika a je a neman masa auren Hafsa. To shine lokacin da suka haɗu, Sayyidina Abubakar ya ce na ji manzon Allah ya ambace ta a gabana, shi yasa da ka faɗa mun, na ga ba zan tona asirin manzon Allah ba, sannan kuma ni ba zan ce masa ba. Ka duba sha'anin aure ne, kamar ma ai in ya faɗa, kamar ya ma Sayyidina Umar bushara ne, shi da yake neman su Abubakar da Usman su aure ta, aka ce ma ai manzon Allah ma yana magana, kaga ai bushara, amma sai ya shuru. To kaga wanda ba zai tona irin wannan asirin ba, ma wanda ba tutuwa Sayyidina ba tutuwa manzon Allah zai yi ba, to ina zai yi ya yi aiki irin na Hatib? Kaga ba zai yi ba. To idan Hatib ibn Abi Balta'a wannan aikin bai fidda shi daga cikin tawagar muminai ba, sannan kuma bai hana manzo Allah ya ci gaba da yabansa ba, ya ma tsaya ya bashi kariya a gaban Sayyidina Umar da suke cewa a bar su su kashe shi, ya ma ba su kariya, ya tsawatar musu, ya nuna musu matsayinsa, ya je yakin Badar dan aljanna ne, a kyale shi. Wani ya zo ya ce yana cutar da ni, ni bawansa ne, yana mun mu'amala mai kyau, ba zai shiga aljanna ba. Annabi ya ce kariya kake yi, dan aljanna ne. A yi wa Hatib ibn Abi Balta irin wannan mu'amala, kuma sannan shi Sayyidina Abubakar a ce shi maciyin amana ne, ya cuci manzon Allah, daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaffa kaffa da shi, shi yasa duk inda zai je sai ya jawo shi dan kai ya bar shi ya je kulla masa wata kullalliya. Haka haka suke cewa har zaman da Sayyidina Abubakar yayi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar, a cikin rumfa da aka yi musu rumfa, Annabi ya ce Abubakar ya zo su zauna tare, sai suka ce ai saboda in ya sake shi zai je kullo wani abu a cutar da man, saboda haka sai ya riƙe shi. Ka duba irin wannan kiyayya mala, ko ruwa ka faɗa a ce ka tada kura. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa idan dai wannan shine matsayin Hatib Ibn Abi Balta duk da laifin da yayi, to ina kuma ga waɗanda sun fi Hatib Ibn Abi Balta a falala, sun fi shi girman imani, sun fi shi yawan ilimi, ga hijira, ga jihadi, kuma ba a taɓa samun su da wani laifi da ya yi kusa da laifin Hatib ba. su dan menene za a ci mutuncin su, dan menene za a rika bacin su, dan me za a rika zagin su, dan me ba za a yi musu uzuri ba, inda ma ya tabbata cewa akwai wani laifi da kake zargin su da shi. Ballantana ma kai rai ne tatsuniya ce, maganganu ne tuki burutsu banda ba su da asali, ai ta kama kame a ce ai yayi kaza, ai yayi kaza, ai yayi kaza, wanda in ka ce kawo min salsalar wannan labarin babu ita, sai dai tatsuniya. Malai ce summa inna amiral mu'minin aliyan radiyallahu anhu rawa hadha alhadith fi khilafati, sai da ali shi karan kansa ya ruwaito wannan hadisin a zamanin khalifancin sa, kuma hadisin yana nan a cikin littafin shi a suna kawo shi, amma sun manta da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi kudin gora ne gaba daya, ba ga Hatib ibn Abi Balta'a kawai yayi bisharar sa, ga duk wanda suka halarci yakin Badar, waɗannan kuma bayin Allah na gargaru duk da su aka yi yakin Badar din, duk da su aka yi yakin Badar din, yaya za a yi su ba za su shiga cikin wannan rangwame ko wannan bishara da Allah madaukakin sarki yayi musu ba. ورواه عنه كاتبه عبيد الله ابن ابي رافع سكترا علي ابن ابي طالب وانده ake cewa عبيد الله ابن ابي رافع ابن ابي رافع ya ruwaito wannan hadisi daga sayyidina ali kamar yadda zaka ganshi a cikin bukhari da muslim saka sayyidina ali shine ma ai aka tura ya karbo da shi da zubair da miqdad su ne suka je a watar wayar da abu marsad al-ghanawi su ne suka je suka karbo wannan takardar kuma annabi ya yafe masa Allah ya kirawo shi mumini duk da wannan wa akhbara fihi annahu huwa wa zubaira zahaba li talab alkitab min almar'at adh-dha'ina sayyidina ali a cikin wannan hadisi ya bada labarin cewa shi da zubair ibn al-awwam sun je domin nemo wannan littafi daga wannan matar matafiya wacce ta bar madina za ta tafi makka ta je ta kai wa quraishawa wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama shahida li ahli badr bima shahida kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada irin shaidar da ya bayar ga mutanen badar cewa ubangiji ya gafarta musu ma'a ilmi amiril mu'minin bima jara tare da sarkin mu'mini ali ya san me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan shaida annabi yayi haka li yaqufa alqulub wal alsinata an an tatakallama fihim illa bil husn nabi yayi wannan dan ya dakatar da zukata ko ya rike wato harasa kada su faɗi wata kalma mummuna ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kalma mafi kyau nabi yayi haka ne domin ya hana zukata su kudirci wani mummunan kudiri dangane da sahabban manzon Allah yayi haka ne domin ya hana harasa su faɗi wata mummunar kalma ga sahabban manzon Allah in za su furta bude baki su faɗi kalma to su faɗi kyakkyawa bal su faɗi mafi kyau falam yati ahadun minhum bi ashaddi ma jaa bihi hatib babu wani daya daga cikin sahabbai wanda yazo da mafi girma mafi tsananin abinda Hatib ibn Abi Balta'a yazo da shi bal kanu fi ghalib ma yatuna bihi mujtahidin bal da dama daga cikin abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi suna yin shi ne a halin suna masu ijtihadi wato suna masu yin iya bakin kokarin su dan su gano bakin zara suna iya dacewa kuma suna yin kuskure ba wani abu ne suke yi dan ganganci a suna yi ne da ijtihadi da kokarin gano yadda al'amarin yake kamar yadda Allah yake san shi da manzansa suna iya yin daidai suna iya yin kuskure قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الهادي منذ صلى الله عليه واله وسلم يا فدا يتي اذا اجتهد الحاكم اذا مي بنچكن حكمي مي حكمي يي ايا باكن kokarin sa wajen bincike fa asaba ya dace da daidai falahu ajrani to yana da lada biyu wa idha ijtahada idan yayi iya bakin kokarin sa fa akhfa ya kuskure falahu ajrun yana da lada daya وهذا حديث صحيح مشهور وانا حديث ne sahihi mashhuri bukhari da muslim surwayto shi daga amr ibn al-as da abu huraira Allah ya kara musu yarda da lafazin idha hakama al-hakim anan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna cewa masu bincike da ijtihadi suna da yanayi guda biyu. Yanayi na farko shine su yi bincike, su gano daidai, su yi hukunci da abinda suka gano, su yi fatawa da abinda suka gano na daidai. Ubangiji ya ba su lada kashi biyu, kaso na farko na ijtihadin su, kaso na biyu kuma na dacewar da suka yi. Hali na biyu kuma su yi ijtihadi, su yi iya bakin kokarin su, sannan kuma su yi kuskure. To anan suna da lada kashi daya, shine ladan wannan ijtihadi da suka yi, kuma Ubangiji madaukakin sarki ya gafarta musu. Domin ba za a hada samun lada kuma da zunubi ba, a ce kana da lada kana da zunubi a lokaci guda. Tunda har lada ma za a ba su, babu shakka zunubin su ne aka kankare musu, aka dauke musu. Wannan ita ce damar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa dukkan wani mai ilimi, wanda Ubangiji madaukakin sarki ya hore masa guzurin ilimi na Alkur'ani da Sunna, da sanin madafar ilimi, yana da dama istihadi cikin abinda aka bujiro masa na fatawa. Idan ya dace yana da lada biyu, idan kuma ya yi kuskure yana da lada daya, wato yana da lada kaso daya na wannan istihadi, kuma khata'uhu maghfur. Wanda kuma an sani cewa wannan hadisi ana maganar waɗanda Ubangiji ya ba su ilimi, waɗanda Ubangiji madaukakin sarki ya ba su wato fahimtar Alkur'ani da Sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da sanin ikhtilafil ulama, la siyama as-salafi as-salih, da sanin yadda magabata suka sassaba cikin wasu al'amura na ilimi, musamman ma magabata na kwarai malamai, da irin fatawoyin su, da kuma hukuncen su akan wasu mas'aloli. Wanda yake da wannan babu shakka yana da damar ya ijtihadi. Saboda haka kofar ijtihadi kofa ce da take a buɗe, ba a rufe ba, ba kamar yadda suke cewa an rufe kofar ijtihadi saboda haka ba wanda za ba abinda zaka sai ta dalili. A'a, wannan ba gaskiya bane. Magana ijtihadi yana nan, sai dai kuma ba kowa da kowa bane yake ijtihadi. Wanda Allah ya bashi ilimin da zai ijtihadi shine aka yadda ijtihadi. Wanda baya da ilimin ijtihadi, ko dai ya zama dalibul ilmi ne, yana da basira ta bibiyar maganganun malamai domin ya gane madafar dalilan su, to wannan shi kuma ijtihadin sa anan yake. Ta yadda idan ya ga maganganu malamai sun yi sabani akai, kada kawai ya ce zai yi zabi sanka, a'a, zai duba ya ga cewa wane ne yake da dalilai ingantattu a hannunsa, ya fi fahimtar hujjar sa, sai ya karkata zuwa gare shi. Wannan shine ijtihadin sa. In ya dace shi ma yana da lada biyu, in ya kuskure yana da lada daya. Shi ma ammi, wato wanda bai ba malami ba, wanda ba malami ba, yana dai dan tada baki, ko yana karanta boko, yana iya jin in an fassara bulughul maram da turanci zai karanta. Wannan shi ma yana da ijtihadin sa a iya tashi da'ira. Ijtihadin sa shine idan fatawa ta bujiro masa, shine kokari ya tambayi wanda yake da kyakkyawan zato a kansa, cewa mutum ne wanda in ya san daidai ya gaya masa, in bai sani bai ba shi hanzari, ba kawai dan shaci fadi ba, ba kuma wanda yake mai neman duniya ba. Idan ya fahimci cewa dan ragabza ne, ba bai halatta ya ce zai tambaye shi ba, ya bar wani wanda ya fahimci cewa an yarda cewa ya sani. Haka nan ba kuma daidai ba ne ya dubi wani wanda ba shi da tsoron Allah, ko da yana da ilimi amma ba da tsoron Allah, shi zai kawai dube ka ne ya ga me kake so, inda duk ya ga ka fi karkata. In ka fi karkata dama, shi ma sai ya dama, in ka yi fi hagu sai ya hagu, in gaba ka fi so sai ya gaba, in baya kake so ayi sai ya baya, wanda zai yanka maka fatawar daidai jikinka, kamar yadda tele yake yanka rigarka daidai yadda kake so, to shi ma ka zai yanka maka fatawa. Ba zai yanka maka tai maka fadi ba, ko tai maka kadan, iya bukatarka. To kaga wannan koda yana da ilimi baya da tsoron Allah. Saboda haka in wani deal ne na samun kuɗi, ka zo ka gaya masa akwai wata hanyar da zan samu kuɗi, amma gashi yadda aka ce zan je kaza kaza ko banki ko wani kaza, ya dai gaggaya masa kullen da za a deal din. To in ya kula cewa mai fatawan nan yana san deal din nan a halatta masa shi, sai shi ba komai kasuwanci ne, ba komai Allah ba da sa'a, sai ya masa fatawa da halacci. Saboda kila kun an ci riba, shi ma za a zo a yaga masa. kaga ya ga imanin sa saboda abin da za a yaga masa na wani dan abin duniya kadan. To kaga wannan ma bai halatta ya nemi fatawarsa. Akwai wanda shi kullun yana dubawa in tsanani yake so ya san wanda zai tambaya, in kuma laushi laushi yake so da sako sako da laba labo to ya san kuma wanda zai taba. Saboda haka harkar fatawarsa yana dubawa ne, idan fatawar shi ta shafa sai ya tabo mai laba labo din can sai ya masa fatawa, in kuma a fatawar ta shafi wani ne yana so a kalla zama wani sai ya tabo mai zafin sai ce to kaji abinda malam ya ce. To kaga wannan ma ba tsoron Allah ciki. Saboda haka ko kai ami Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, kaga ba cewa ka je ka tambayi kowa ba sai ya gaya maka wa zaka tambaya. Ku tambayi ahlal zikiri, su ne masana alkur'ani, masana shari'a, masana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ku tambaye su in ba ku sani ba. Sai bai ce kawai fas'alu in kuntum la ta'lamu, sai to ai Allah ya ce kawai ka tambaya, a sai da ya faɗi wa zaka tambaya. Anan kaga ya baka wani aiki kai kuma kai kokarin gano cewa wani din nan ina kyakkyawan tsammani cewa yana daga cikin ahlal zikiri, ta yiwu ka dace, ta yiwu kuma kai kuskure, to kai ma anan in ka dace kana da lada biyu, kana da lada kaso daya. Saboda haka kaga kowanne a matakinsa akwai nau'in ijtihadin da zai yi. Malami shine wanda aka bashi dama ijtihadi cikin dalilai domin fito da matsala. Dalibul ilmi wanda bai kai matsayin ijtihadi ba ire-iren mu dinnan, sai dai mu duba mu ga wane ne yafi dalili sai mu karkata. Ta yi gobe muna tsin ɗan leƙe-leƙenmu sai mu ga cewa ashe abinda muke san dalilai ne ba su kai ƙarfin dalili kaza ba, to ba abinda zai hana mu ko mu tsallako daga can mu dana. Saboda abinda ake buƙata shine ka nufi abinda ke daidai, ka nufi gaskiya. Sannan idan mutum amine shi ba zai iya bambance wasu dalilai ba, ba zai san wani abu ƙa'idojin malamai ba, wani am, wani khas, wani muqayyad, wani mutlaq, wani muqayyad, duk bai san irin waɗannan ba. To wannan shi abinda ake buƙata shine ijtihadi wajen zaben wanda zai fatawa a wajen. In Allah ya sa ya dace to yana da lada biyu, in kuma ya kuskure to anan ma yana da lada tunda yayi iya bakin kokarinsa. Don wani lokaci akan yi irin wannan, wani kana zaton cewa magariya tikewa ne, saboda haka duk fatawar ka shi kawai yake maka kanusu, kuma daga baya sai ka fahimci cewa akwai bare-bare cikin lamarin mutumin. To kaga anan wancan abin da ya faru na baya ba a cewa kai laifi dan bai ka tambaye shi domin iya abin da zaka iya kenan. Wannan shine ma'anar idza shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza shahada al-hakim fa akhta'a falahu ajr. Shi kuma malami duk abin da ya fatawa da shi kai da yawa fatawa bayan iya abin da Allah ya dora maka bi, to kai da kai yawa fatawa wannan abun shine hujja a gurinka, shine uzurinka a gaban, uzurinka ne a gaban Allah. Baka yi abin da kai ba, baka yi abin da san zuciya ba da san rai ba. Ubangiji shine ya baka go ahead, yace ka je kai tambaya kuma kai aikin da ya dora maka. Saboda haka ba za a zo a ce da kai ya akai karka yin kaza bayan kuskure bane, domin kai ka bi umarnin Allah na fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Don haka kai baka sani ba, kai fatawarka ba a kama ka da wannan laifi. Shi ma malami lokacin da ya maka fatawa, idan da za a kaddara kuskure ne ya maka wannan fatawar kuma bai gano kuskure ba ne, ba za a zo a ci kwalarsa ba gaban Allah a ce me yasa kai ma wani fatawa da take, domin an ba shi damar ya yi ijtihadi saboda abinda Allah ya ba shi na ilimi, ya yi abinda zai iya yi. Bazala wus'ahu kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ya yi iya bakin kokarinsa, Ubangiji kuma baya dora wa rai sai abinda za ta iya. Don haka ba zai iya sama da haka ba, to shi ma yana da uzuri a gurin Allah. Don haka ba a kama mutum, wato ba a zargin mutum dan ya yi fatawa jiya bisa kuskure. Yau ya ce fatawa ta jiya kuskure ce ga yadda abin yake, ba a kama shi da wannan a ce me yasa kake mana tsalle-tsalle, mu kawai ba mu magana daya, amma ba mu gane ba. Jiya ka ce, yau kuma ka da ka ce, kai ga ra'ayin kai ka gano, mu fa wannan anya ma kai ilimin. A ka'ida wanda zai yi maka haka shi ya kamata ka nutsu da shi, sai ka yarda cewa duk abin da ya gaya min na yi imani, gobe in ya gano kuskurensa zai zo gaya min, ba zai bani cikin duhu ba. Amma wani kifadi ne, wani kifadi ne, in ya riga yayi fatawa in duk duniya za ta hada akan cewa fatawarsa kuskure ce ba zai ja da baya ba ba kuma dan bai gane kuskure yake ba a dan shi bai yadda a ce je yayi magana yau ya sake ba wanda duk malamai na Allah suka gabata ba haka suke ba sukan yi magana su sake Imam Malik sai ka same shi yana da kauli biyu uku akan mas'ala yayi magana ya kuma gano yadda take ya sake ta haka ne Imam Shafi'i mazhaba har yana da qadim da jadid lokacin da yake Baghdad akwai ra'ayuka da mas'aloli da yayi fatawa akan su da ya koma Masar ya kara tattara wasu hadisan mutanen Masar da bai same su a Baghdad ba sai ya zamana ya canza wasu fatawoyin nasa sai ka ji a cikin littafin Shafi'i an ce maka Shafi'i ya faɗa a tsohuwar maganar sa ko a sabuwar maganar sa kaga ashe kenan yayi irin wannan canje-canje saboda canji ko kuma ya waitar ilimi karin samun ilimi da yayi haka nan shi ma Imam Ahmad har ma kusan wasu suke gani kamar Imam Ahmad ba bai da kauli daya wanda wannan ba gaskiya bane kuskure ne Imam Ahmad yana da kaulunduka guda daya amma kuma yana da inda yake da aqwal sai ka samu a cikin maganganun malamai huddin nan ya dace da na farko ya dace da na biyu ya dace da na uku to yayi kaulin da yayi daidai da na Abu Hanifa yayi kaulin da yayi daidai da na Malik yayi kaulin da yayi daidai da Shafi saboda yakan samu canji saboda yawan hadisi dan shi malami ne na hadisi kuma kullun cikin binciken ilimin hadisi yake kullun cikin ziyartar malaman hadisi da kwakwaso hadisan suke saboda haka zai iya yin fatawa yau gobe kuma ya samu wani hadisi da ya ci karo garam da wannan fatawar sai yadda fatawar sai rike abinda hadisin ko asar din yakan fifita asar na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga sahabi yana da fatawa akan ra'ayin ko da shi yayi tashi sai ya saki tashi ya rike ta sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk dabi'a ce ta malamai na kwarai haka suka nuna to abubuwa da suka yi tafiya da tayi tafiya aka samu yanci ranin ilimi da suka shiga cikin harkar wanda ba ilimin suka karanta ba to sai suke dauka ai shi ilimin nan in kai magana kamar yankan takobi ne haka ba za ta taba canzawa ba saboda wasu dalilai da za su kara bayyana ba haka sai ka ga mutum yana ta rigima yana ta fada akan abinda tuni an wuce wannan an yi bayanin sa kowa ya gamsu amma shi ya kafe akan wannan ra'ayi wannan ba shine ilimi ba kuma ba shine fahimta ba kuma ba shine zurfin ilimin ba ilimi duk sanda kai zurfi a cikin sa kana gane wato cewa abu ne mai ban tsoro da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا ومحمد على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ده فرقو أكوي سنر واتا كراتن ده مكي أنان نا التوفى الإراقية أكوي فيديو دنسا ده أكينا وصدا كتشكين دروسا وندينا نان أنكو أكوي كما القائدة الجليلة في التوسل والوسيلة من شيخ الإسلام ابن تيمية وان دشيكما أمسلا شن عثمان ابن عفان قدن قيم كيشي وجن درس تمانين درسي ني أنسى شأتشكين سي دي ودابيو MP3 تشيما هنا نن إناجن أباكين قوفا sun kawo wannan yana cewa ni matafiyi ne kuma wani sa'i muna shiga motar nan Makolo haka ko kuma ba ta tashi sai magaruba zuwa Lagos ba ta tsayawa mai sallar asubahi sai rana ta fito to ya halatta in yi sallar asubahi da daddare ko bai halatta ba hankalina yana tashi in naga rana ta fito ban yi sallah ba menene mafita dan Allah ina roƙon addu'a gani da mahaifina yawanci mutane suna wannan tambayar mota ce ta arna wanda su ba san sallah ba abinda kai suke tunani shine su kai ka inda ka nemi su kai ka don haka ba ruwansu da maganar sallah wasu ma za su ce in sun tsaya sallah ta yan fashi su tasar musu don haka ba ma za su tsaya sallah ba kuma mutane ba a damu da wannan ba ban sani ba saboda mutanen da suke shiganta majority ba musulmi ba ne ko ku a'a kawai saboda musulmin ba su damu ba idan ya kasance musulmi su suke da yawa ya kamata su tsayar da shi idan kuma ba su suke da yawa ba kuma shigarta ta zama larura wato ya zama larura ba yadda za ka yi ba wata motar sai tasu to ba za a ce an haramta zuwa Lagos ba a mota ko a ce an haramta zuwa Lagos a motar haya saboda ba a tsayawa a yi sallah ba za a faɗi haka ba, don a cikin yin haka akwai takurawa al'umma. Idan ya zama larura sai an shiga, babu yadda za a yi, ita ce larura sai an shiga, to za ka iya shiga ka yi sallah a cikin motar, ba wai da daddare za ka yi sallah ba, ba za ka gaggauto da sallar asuba ka yi ta lokacin isha'i ba ko lokacin magariba. Ba a haɗa asubahi da magariba, waɗanda ake haɗawa su ne azhar da al'asr da kuma magariba da isha, waɗannan su ake wa jam'i da matafi, jam'u ta'khir ko jam'u taqdim. Amma asuba ita kadai ce a lokacin ta, ba a jawo ta, ba a kuma jinkirta ta. Don haka sai dai ka bari idan lokacin ta yayi, tunda kana da agogo, don haka ka kintace in lokacin ta yayi kawai kai sallar ka a cikin mota, ko da taimama ne, kaddara babu abin alwala, ba yadda za ka yi alwala ko taimama ka yi. Don ita sallah kamar yadda Allah ya ce, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, farali ne mai lokaci, ba a san da gayya da gangan kana ji kana gani kuma ba uzuri, kamar lokacin ya wuce. Haka ko cikin wannan yanayi kake za ka yi wannan sallar, shi yasa aka ce wa masu mayaka su yi sallah a kowane hali suke ciki, fa rijalan aw rukbana, a ƙasa suke tafiya ko kuma akan abin hawa suke. Don haka wannan dai shine a taƙaice, idan musulmi su suka fi hawa motar ya kamata a samu gyara, idan ba musulmi bane suka fi yawa, wanda ba musulmin bane suka fi yawa, don haka kai baka da yadda za ka iya tilsasawa, saboda kai ɗaya ne ko ku biyu ko ku uku a cikin motar, ba ya da ku iya tilsasa mafiya yawa jumhuru. To a nan in akwai wata motar da za ta iya kai ka Lagos ba wannan ba, to ya kamata ka kauce ma wannan ɗin domin ka samu kubuta da addininka. In kuma ya zama larura babu wata da za ta iya kai ka sai wannan mota ɗin, to shigar ta zama larura, a wannan yanayi kana iya yin sallar ka a cikin motar a kowane hali ta kake ciki, a kowane yanayi wato take fuskanta, kowane abin nan jiha take fuskanta. Wannan kuma yana cewa sahun farko baya da matsala, to malam ta ina na biyu da na uku ya kamata ya fara, domin a masallatanmu na Ahlus Sunna ana samun sabani da yawa. Ta inda na farko ya fara wannan mara matsala, ta inda ya fara ta nan na biyu zai fara, ta nan na uku zai fara. Sahun farko sahu ne, ya mafi martaba, ya fi daraja. To ta inda ya fara, mai bi masa a daraja shi ko bai da wani sabani da shi, shi ba ta nan zai fara. In ka ce a'a ba ta nan zai fara ba, na biyu ba ta nan zai fara ba, ka ce sai ya koma ta dama, wato duk faɗin masallaci sai an koma can, to na farkon ma dole ka maida shi can, don ban ga dalilin da zai sa ka bambance tsakanin sahun farko da na biyu ba, duk sunan su sahu. In ka bambance me dalilin bambancewa? In ka amince wannan mara matsala zai fara daga nan, to dole ka amince na biyu, na uku, har zuwa na ƙarshe, duk su ma haka ne. Wasu suna rukuwa da ta, to ai an ce a fara da, an ce ana son tayammum, to wannan farawa a tsakiya ai ba shi yake kora tayammum ba, wannan baya kora cewa daga dama ne ko daga hagu, lokacin da ka zo kai kadai ba maganar dama da hagu. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, masu hankali, masu hankali da basira su zama su suke bi na, su ne dai kusa da ni. Idan ka ce za a koma can dama, to za a yi nisa da shi, ba za a zama kusa da shi ba. To wannan hadisin da yake nuna cewa kusa da shi sahu ya kamata ya fara, to haka nan na biyu shi ma ba ya da bambanci, don haka a daina rigima. Amma sai ka zo ka samu masallaci, wani ya faro daga can dama, wasu kuma sun tsake, sai ka ga an sahu bai haɗu ba. Me ya gaskiyar wannan magana cewa manzon Allah ya auri Khadija tana budurwa ba bazawara ba? Wannan magana shi'a ce, ba maganar malamai ba ce, ba maganar musulmi. Shi'a su suke faɗar wannan ba don kuma ba don su kore wa sayyidina Usman falala, ba an ce ya auri 'ya'yan manzon Allah biyu ba, ce ai don agola, wato ba 'ya'yan manzon Allah ba ne, kawai rukonsa yake yi. A risar duniya da suna magana ba inda aka ce tabanninsa yake, amma kawai saboda ana cewa Usman zinnuraini, saboda a ce ya auri 'ya'yan manzan Allah guda biyu, to su kuma a gurinsu Usman kafiri ne, ya za a yi kafiri a wurin manzan Allah, shi yasa sai suke cewa duk ba ba 'ya'yansa ba ne. Kaga wannan ai kazafi ne, kazafi ne. To dan dai a ci mutuncin sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, an yarda a yi kazafi ma a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, a korewa annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa. Wannan ba gaskiya bane. Shin ko a cikin alqur'ani ya ayyuhan nabi qul li azwajika wabana me wabanatika azwajika matanka wabanatika da ƴaƴanka mata, saboda haka kaga yana da ƴaƴa mata kenan, ba ta ka qul li azwajika wa bintika ba. Sai wani ya ce to ai ƴaƴansa tayi ana nufin ƴaƴan mu'mini. To ai ayar ta ƙara gaba ko wani sa'il mu'minin, saboda haka akwai matan shi, akwai ƴaƴan shi mata, akwai kuma sauran matan mu'mini. Dan wani zai iya ɗauko kisa annabi da ce ha'ula'i banati hunna atharu lakum in kuntum fa'ilin. Da wasu malaman tafsiri an ce banatuhu, anan yana nufin banatu ummati. To wani ya iya yin rab kanwa ta ganganci ya ce banatuhu ma a can ana nufin ƴaƴan al'ummarsa. To ayar kuma ta bambance, akwai matansa, akwai ƴaƴansa, akwai kuma matan. To sannan shi mai wancan magana ta sahu yake cewa ina ake samun littafanka da ka rubuta, domin na je har kasuwar Kurmi amma ban samu ba. A gaskiya babu so a kasuwar Kurmi, tunda kasuwar Kurmi an fi so mai arha, saboda shi ɗan Najeriya an fi so a kawo masa mai arha. An fi so abinda aka buga a Darul Fikiri ko kuma a Maktabatul Ilmiya ta Ali Baidun da ire-iren wannan. Amma waɗannan an yi musu bugu masu tsada, a Saudiya aka buga su, haka an yi bugu mai tsada, mai quality, mai wani soso-soso, haka ba zai arha ba, ba zai arha ba. Saboda haka in ka je Saudiya za ka samu. Wannan yake cewa menene gaskiyar maganar cewa yauwa yake cewa shin ko a cikin rabe-raben da ake da ke shi'a akwai waɗanda ba su yarda da limamai goma sha biyu ƙwarai da gaske, akwai su mana Zaidiya wannan Neman, ai ba su yarda da maganar limamai, sun tsaya akan Zaid. Saboda haka kaga su ba su yarda da goma sha biyu ba, haka suna nan da yawa. Wasu sun tsaya daga Muhammad ibn al-Hanafiya ma tun daga nan suka datse, ba su ma yarda da na al-Hasan abin al-Husayn ibn abin nan ba, Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, su daga Muhammad ibn al-Hanafiya suka kwasha. Suna nan kashe-kashen su da yawa, sai dai waɗanda suka fi su ne wanda suke yanzu a ƙasa, su ne Shi'a Imamiyya, su masu limamai sha biyu ɗin nan, sai kuma Zaidiya, sai kuma Ismailiyya, wanda su kuma suna tsaya kan Ismail. Su ma ba su yarda da abin nan ba, su ma akwai su a kudancin Saudiya akan iyakar Yaman, akwai Ismailiyya Batiniya ne, wanda mun sha faɗar wasu abubuwa da suka dangance su. Su waɗannan masu limamai goma sha biyu suka fitina, saboda haka aka fi sanin su. Wanda yake cewa na ji wani daga cikin mabiya addinin Shi'a yana cewa Sayyidina Umar ya kafirta lokacin Hudaybiya, domin ya ja da man, ya wato ya larabci ne, to wannan larabcin nashi ya fi ƙarfi na ceri. Li'annahu haja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sa'alu Abubakar, ko jahada yake so ya ce ya yi jayayya da manzon Allah, ko ba jayayya kike nufi, ko kamar dai bai yarda da manzancin manzon Allah ba. Dole da yanda ya tambaye Sayyidina Abubakar ya ce alaysa bi rasulillah, ba manzon Allah bane, walasna bil muslimin, mu ba musulmi bane. Kusan lokacin sulhul Hudaybiya, lokacin da aka gama sulhu, to akwai wasu abubuwa da ya yi wa musulmi zafi, musamman batun cewa idan wani ya zo daga cikin musulmi da yake maka ya zo Madina, to a mayar wa kafirai. Amma idan wani daga cikin musulmi ya tashi ya tafi Makka cikin kafirai, to kar su dawo da shi. To wannan ya yi wa musulmi zafi sosai, musamman suna ga ɗan gidan shi Suhail ibn Amr. Ana cikin rubutun sulhun sai gashi kuma ya zo Suhail ya ce to akan wannan za a fara zartan mun da yarjejeniyarmu, domin ya zo shi ya musulunta, uban ya ɗaure shi yana azabtar da shi. Ya zo yana cewa ya Rasulullah ka cece ni, ka raba ni da wannan hali da nake ciki. Annabi ya ba shi haƙuri, saboda an riga an rubuta yarjejeniya. To wannan ta sa Sayyidina Umar suka riƙa wato raɓaɓɓaka, yaya za a yi a yi mana haka? Shi ne yake har yake tambaya manzan Allah ba manzan Allah ba ne, shi manzan Allah ne, mu ba musulmi ba ne, falima za na uƙi daniya tafi dinna, ya za mu mai yadda a wulaƙanta mu? A nan kaga ai ba musantawa yake yi ba. Wannan shi ake kira su'alu taqriri, ka yi tambaya ba wai dan baka fahimta ba. Kamar da ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimi, Allah ai ba ƙaryata kansa yake yi ba. Su'alu taqriri ne alastu bi rabbikum, ba ni ne ubangijinku ba? Ko ce yanzu ni ba mahaifinka ba ne? kana wa danka fada yanzu ni ba mahaifinka bane ai kaga anan ba kana kareta cewa kai mahaifinsa bane wato wani abin tambaya ce da kake masa ta tsara tabbatar masa cewa kai fa mahaifinsa ne to wannan alaysa bi rasulillah wato kai manzon Allah ne hakan mu kuma musulmi ne to ya zamu yadda a wulakanta mu to kuma kaji wai dan shi a ya kafarta shi wai ya wato al'amarin ne kullun wani abin kaman ma kai zuciya ka daina ma magana akan su saboda wato fagamniyar ta yi yawa abin ya yi yawa wai a dole sai an ci mutuncin waɗannan bayan Allah ina rasa irin wannan wallahi yadda suke caccakar waɗannan sabai ko iblis ba sa masa wannan caccakar kuma ai sun sarraha ma a cikin littafansu kamar yadda majlisi ya ce an zo da iblis wa a kiyama a cikin biharul anwar an zo da iblis a cikin wata sarka ta wuta mala'iku suna ta kora shi can sai aka zo da wani shi kuma an sa masa irin wannan sarkar guda ta bai shi guda ɗaya aka sa masa shi ko wacce guda ya ce wannan waye wanda ya fi ni ma shiga bala'i yana ana duba wai ashe Umar ne shi ya ma ninka iblis har sau 70 iblis ya ce wai kai ko me kai ni na ga dukkan bargazan nan da nai waya ɗaya aka kai an sauko maka guda 70 ya ce ai duk wani da ka ga ya ɓace a cikin al'ummar annabi ni ne sanadiya saboda ni na hana a bawa sayyidina Ali Allah ka ganar da su Allah ka ganar da su to wannan shi kuma yake cewa dan Allah ina so a yi min ƙarin bayani akan wannan magana domin na ji wani malamin yana cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin matsananciyar rashin lafiya ya cewa iyalinsa a je a sanar da sayyidina Ali ya yi wa mutane sallah sai Aisha ta yi maza ta aika wa babanta cewa manzon Allah ya ce wa kura mukammala sai Aisha ta yi maza ta aika wa manzon Allah cewa ta aika wa babanta cewa manzon Allah ya ce ka ja sallah sai ya taso yawa ce ya ce kai wa mutane sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ana sallah sai ya taso sai Abubakar ya nemi ya ja da baya sai manzon Allah ya ce ya ci gaba don haka da shi aka sa da ba zai jawo baya ba to yanzu dan Allah irin wannan dan Allah me zaka ce wai sayyidina Ali aka ce ya je Aisha ta farata aika babanta wanda kuma kowa ya san kissa muru Abubakar falisalli bin nas ita Aisha ma tana son a rangwanta babanta ita a lokacin ma a yadda kissa take ita tana ga maimakon Abubakar din a sa wani har tana cewa sayyidina Abubakar mutum ne mai yawan kuka in ya tsaya yana jin sallah mutane ba za su ji ba abin da yake faɗa masa ku amma kaji wani sharri ita ba ma wato rawar jiki take ita so take yi ma har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji jayayyar su yake cewa an tunna sawahibi yusuf muru Abubakar falisanni bin nas sai da ya faɗa dan ya ji yadda suke tattaunawa da Hafsa ai fada yace dace ku umarci Abubakar yau mutane sallah kuma na ga wannan har a cikin littafi akwai da la'irul imama na shi'a shi abin da yake cewa da farko wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Ali je kai sai Ali yace shi baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a gaban sa ba kaga shi fatan ma mutuwa yake ba to wai shine sai manzo Allah yace to Abubakar ka je kai a ce Abubakar ya je su kuma da suka ce wai aikawa Ali shi kuma Abubakar Aisha ta sauri ta aika masa to kuma kasancewar an ce yayi saboda Annabi zai iya fitowa ba yana cikin yi sai ya ji Annabi ya fito kaga mai guri ya zo mai tabarma ya nade ya so ya nuna girmamawa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma Annabi ya nuna masa ya ci gaba sai aka ce wai da shi aka sa ba zai ci kuma da ya ki jawo a ce kaga ya ki jawo bai ma san girma ba sa Allah wannan yana cewa dan Allah ni dan kasuwa ne ina son fitar da zakka amma na samu shubha akwai kaya a ƙasa kuma akwai tsabar kuɗi sannan akwai wasu kaya suna wurin bashi mallan taya zan yi idan kuma bayan na cire tsammani akan biyan waɗannan kuɗi sai bayan na fidda zakkar aka biya ni to ya kenan bashi akwai wanda lokacin biyan yayi akwai wanda lokacin biyan sa bai yi ba akwai bashin da lokacin biyan sa yayi zaka zuwa zaka kai karbo to lokacin zakka yi ko da ba karbo shi ba sai ka fitar da zakkar sa ko da lokacin biyan sa bai yi ba saboda haka shi wannan ba aka fidda zakkarsa a lokacin ba sai bayan lokacin biyan sa yayi akwai kuma wanda har ma ka cire shi daga cikin harkar dukiyarka saboda ka ba wasu wani ma dumta alaihi ka'ima zaka ya hana ka saboda haka ka ma riga ka fidda shi to wannan ba za ka yi ta fidda masa zakka ba a ce ka ba wani miliyan 1 bashi an shekara ɗaya shekara biyu bai dawo maka da ita ba to wannan ba za a ce duk shekara sai ka fidda mata zakka saka in ka fitar da rai ba za ta zo ba shikenan sai ka ci gaba da fidda zakka amma duk ranar da ta zo sai ka fidda mata zakka wannan shine abin da zaka yi zaka in ka fidda rai daga baya ta shigo hannunka sai ka fidda mata zakka ba kuma sai ka yi lissafi na duk shekarun ba ka ce zaka yi lissafi wani bashi in ka fidda shi sai dai ka bada dukkan miliyan ɗaya kuma kaga abin ya abin nan da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana waɗanda suka rasu ƴan uwanmu Allah ya ji kansu ya musu rahama ya gafarta musu ya yalwata kabarinsu ya haskaka musu kabarinsu Allah maɗaukakin sarki ya karɓi shahadarsu ya kuma alkinta bayansu mu kuma idan tamu ta zo Allah maɗaukakin sarki ya cika mana da imani da wannan nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.